da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
sabali haran da ya
yi haran da ni Amina Bahari
Allah lalle ka to ai in baki manta ba Amina ko in ce ma saurare su kansa na san sun ma riga sun sa a cikin jerin abin nan su a duk ranar talata shirin namu yana magana ne akan ilimi da fasaha wanda yau ma 23 ga watan Yuli na wannan shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan wata kungiya mai zaman kanta ta kimiyya fasaha da lissafi wanda aka yi kira STEM a turanci shin wai ta ya ma aka kirkiro da ita wannan
kungiyar me matsalar da mun fi kowa yawa misali a Kano amma sai ga ba ma samar da wannan abun da ake bukata wannan ne ya jani shekara daya da ta wuce na fara tunanin me zamu kirkiro na mata da suke wannan fannin likitanci kimiyya fasaha da sauran da dangin su domin Afrika na Afrika
haka yake Yusuf Mudassir Abdullahi Mudassir Suleiman Abdullahi kenan muna tafi da karin bayani ka san wannan kungiya ta STEM burin ta shine ta bawa mata karfin gwiwa domin mu ma mu taka rawa a fannonin da ake yi wa kallo kamar na maza ne kawai
to aikin gashi yasa shi kanshi wakilin namu Muhammad Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro da kuma ganin cewar ya tattauna da wanda suka halarci wannan taron dan ganin wai ta ya ma za su bi su ma su bada tasu gudunmawa ga al'umma
sai ku biyo mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
Kuma sauraro kamu mu sanduba cikin shirin bari mu fara da Mudassir Suleiman Abdullahi.
To sunana Mudassir Suleiman Abdullahi ina yake da TED ta kasar New York da take America. TED tana nufin a jumlace a dunkule technology entertainment da design ma'ana kirkira da nishadantarwa fasaha da kuma kirkirar di domin design yayi kama da so da sunake aiki kuma ila yau ne na kafa ko na kirkiro wannan kungiya da ake kira mata masu kimiyya da likitanci da lissafi na kasar Africa domin kasar Africa wanda ake Chara Women in the STEM for Africa at Turanji. Ko adun kule Whisper Africa.
Ko a TED tartibi me kuke yi?
Shi TED ba shi da alaka da wannan. Wannan TED shine kamar inda nake aiki. Shi wannan project da muka kawo wannan abu ne da tun ina karami in an je da ni asibiti yadda nake ganin maza ko musulmai ko ba musulmai ba suna duba mata iyaye kanne da yi. So wannan abin ya sa tun ina karami na ringa tambayan kaina me matsalar da mun fi kowa yawa misali a Kano amma sai ga ba ma samar da wannan abun da ake bukata so wannan ne ya jani kimiyya na karanta a jami'a wannan ne ya jani shekara daya da ta wuce na fara tunanin me zamu kirkiro wani shin kungiya ne sai muka cewa shi da kungiya na mata da suke wannan fannin likitanci kimiyya fasaha da sauran da dangin su domin Afrika na Afrika manufan mu shine manufofin suna da yawa amma ginshikan cikin su shine samar da likitoci nagartattu da malaman kimiyya da duka da daga wannan bangaren
sauran ma'aikatan lafiya
yakko da sauran ma'aikatan lafiya da malaman lissafi da sauran su mata abu na biyu shine kara yawan su misali a Kano likitocin da muke da su in ka kwatanta da yawan al'umma da suke jihar Kano zaka ga ba su taka rasin karya ba so wannan hobbasa ko kungiya tana kokarin cike wannan gurbi ko gibi abu na uku shine ya zamu gayyato kowa da kowa domin ba shi yana cewa hannu daya ba daukan jinka da ko malaman addini masana masu karra zakin haƙin dan adam da sauransu mu zo mu zauna tare mu ga ya za a yi aiki tare da su domin mu samar da maradin da muke bukata ko cimma burukan da muke bukata. Wannan ba ni kadai ne aikin ba, da na kawo na samu wata Professor Rabia S. Said ta faculty na physics na Bayero University da kuma ita wannan center da muke tare a ciki, mana Center for Gender Studies, ita ma dai daga Jami'ar Bayero ta Kano. Muka hadu muka fara da shi wannan karamin taro wanda ake cewa workshop.
To kafin ku kai mu kai ga taron, wannan mafarki ko buri da kuke da shi na ƙara yawan mata ma'aikatan lafiya, misali da bangaren kimiyya da fasaha, kuma kira abin matakila Afirka, amma dai na san watakila alƙibla ku shine Kano misali, da ko kuma ka dau arewacin Najeriya, tunda watakila yana daga cikin larduna a nahiyar Afirka da suke fuskantar karancin waɗannan mata ma'aikata a kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire da kuma sha'anin kiwon lafiya. Yaya kuka tsara cimma muradunku, misali wani salo za ku bi danganin cewa watakila kun cimma buru?
To ka san duk lokacin da mutum zai wani abu na farko shine shiri. In zaka gina gida mai kyau ya maka shekaru daru-daru, dole ka shirya masa kasan ya zamto ya kai masa shimfiɗa mai kyau, sannan ka tada ginin ka. So alhamdulillah, na farko shine shiri da tanadi da tsimi, wannan yanayin yadda na saka fa abin ko suke jagoranta abin cewa masana ne a wannan bangaren, wasu professors ne, wasu doctorate na bangaren su, kuma sun je taruka na kasa da kasa, na kasan mu da kasashen waje. So wannan ya ba su ilimi da sanayya akan abin da muke fuskanta. Abu na biyu shine a matsayin mu na musulmai, kyautata niyya. Duk lokacin da zaka yi abu a matsayin ka na musulmi ko ba musulmi ba, dole ya zamto kana da manufa. Wannan shine ikhlasin wanda ba musulmi ba, kuma musulmi shine ikhlasi. Kyautata niyyar mu shine abin da zai ba mu abin da muke bukata. Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya taimaka maka cinga kan lokaci ka cimma abin da kake bukata. Abu na uku shine aiki da jami'oi da makarantu na gaba da secondary da cibiyoyi na nazari da ilimi da sauran cibiyoyi masu aiki shigen namu, sai mu zo mu zauna mu aiki tare da su.
To gashi yanzu kuna wannan taro, kuma na ga yawanci mata ne ko kuma matan ne ma kuka hallara, me taron shi ya kunsa ko me kuke so ku cimma a taron?
Shi wannan taro mun yi shi ne kamar karamin taro wanda nan February mai zuwa shekara ta 2020 za mu yi babban taro mi manufa da cimma maradu kamar wannan. Shi wannan taro ya kunshi makalu. Da farko professors da yawa sun yi makalu, kamar Professor Aisha ita director ta wannan center, sai Professor Rabia ta physics ita ma daga BUK, sai Dr. Amina M level daga mathematics ita ma BUK, sai Mar Habib daliba da ta gama karatun likitanci, sai su Aisha Kwaku, su Maryam Habib, Sadata Ali wacce take yaka computer da abubuwa.
To me makalun nan
dukan su idan ka hade su, makalun suke magana akan abubuwa guda uku. Na farko shine STEM, ma'ana kimiya, kirkiyar da engineering da kuma lissafi da likitanci, wannan duk ya hade. Ma'ana me ye su waɗannan fanni? Abu na biyu shine me alaƙar su da jinsi da muke shi tsan namiji da mace? Me mata suke fuskanta a waɗannan bangarori? Tunda abu ne a zahiri cewa suna fuskanta waɗannan matsaloli, ko daga malamai, ko daga gida, ko daga al'umma, ko daga wani lokacin har daga malaman addini sukan cakuɗa wasu abubuwa. Abu na uku shine ya zamu gyara waɗannan matsaloli na karancin mata likitoci, karancin mata bangaren kiwon lafiya da kimiyya da fasaha, da kuma ƙara gancinsu. Wannan su ne a dunkule makalin da suka kunsa, da kuma shine manufa ko buri na shi wannan karamin taro da ake kira workshop a Turanci.
Da haka shine kuka wato gayyato ko kuka hallara 'yan makaranta?
Wannan tunda an ce yaro masomin mutum, yawanci wanda suka halarta akwai dalibai na makarantun secondary da dalibai na makarantun jami'oi da kuma malaman jami'oi da masu nazarce-nazarce da 'yan ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba da kuma mutanen gari, domin shi yake irin wannan ba zai kace bangare na mutane kaɗai ne, za su yi ba, al'umma ce take haɗuwa, wannan ya kawo nasa, wannan ya kawo nasa, sai a samar da abin da ake bukata.
Za ku ci gaba a mataki, idan na lura za ku ci gaba da taruka irin wannan kenan a matakin farko, wanda zai watakila a matakin wayar da kan mutane ko jan hankalin su game da wannan yunkuri na kuna inganta masu ilimin kimiyya da fasaha misali da kuma yalwata shi a tsakanin al'umma?
Gaskiya ne, wannan abin da ake cewa ba safarin girki kenan, wannan shine na farko. Ko muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaka mana ya ba mu ƙarfin gwiwa domin yin wannan gagarumin aiki.
Duk al'amura irin waɗannan in ka je ka dawo da tunda zance ne nazari a fagen ilimi da sauran kirkire-kirkire da kuma sha'anin kai komo da abin da ya shafi hulɗa da mutane, ba ka rasa zancen kuɗin tafikar da wannan al'amari. Ya kuka tsara wato samu hanyoyin kuɗaɗen da za ku ringa tafiyar da wannan abubuwa don ku cimma burin?
To, na farko in za ka yi aika irin wannan cikin abu ne guda biyu, dole ka yi ɗaya, ko dai kai ka sa kuɗinka ka yi, ko kuma wani ya taimaka ma, ko kuma ku haɗu ku yi. To wannan haɗuwa muka yi, shi wanda ya kawo abin ni kenan da ita Professor Rabia ta physics da kuma wannan cibiya ta Center for Gender Studies, mu ne muka haɗu, muka haɗa ƙarfi da ƙarfi muka samar da wannan taro. Haka nan taro mai zuwa ma wanda zamu a 11 ga watan February, wanda Majalisar Duniya ta wayar ranar mata da yara masu kimiyya da fasaha ta duniya, shi ma za mu haɗu. Ma'ana tafiyar
idan na lura shi su waɗannan taruka wasu kaɗan ne daga cikin hanyoyin da watakila za ku dinga cimma ko isar da saƙonku. Akwai sauran aikace-aikace watakila waɗanda ba na taruka ba ne, ba su nasaba da taro, yaya za ku dinga tafiyar da su?
To, wannan ɗaya ne daga cikin ɓangaren da muka ɗauka. Akwai ɓangarori da yawa, misali shi ne ɓangaren samarwa da yara waɗanda suke ba su da hali su shiga jami'a, amma Allah ya ba su baiwa ta ƙwaƙwalwa,
ta basira,
yau ko ta basira. Sau da yawa wani zaka ga taimakon take buƙata ɗan ƙani ne, ko ka shirya da ita, ma'ana abin da ke cewa guidance and counseling, ko ya ka ba ta na minti ɗaya, minti biyar, za ta zama babban likita ko babbar wata al'umma za ta yi amfani da ita. So muna da wannan ɓangaren na samarwa da yara mata wanda suke a ƙasa da makarantu na gaba da primary.
Ko ba ku da tsari kenan watakila na haɗaka da sauran ƙungiyoyi musamman inda kake aiki da ire-irensu don su dinga samar da kuɗaɗe ko kayayyakin aikin da za ku dinga tallafawa ɗalibai da watakila za ka tarar a makarantun da suke ba ma kayan kimiyya na gwaje-gwaje da sauransu? Ba ku da wannan tsarin kenan?
Muna da shi. Ai, hannu ɗaya ba ɗaukan jinka, dole za ku haɗu da ƙungiyoyi na nan a cikin gida da kuma na waje wajen cimma shi wannan buri da muka saka a gaba. Muna maraba da kowace ƙungiya ko ta gida ko ta waje wajen cimma shi wannan buri ko mafarki da muke so mu cimma na samar da ma'aikatan lafiya, likitoci, nagartattu a yankinmu na Afirka, fari daga Kano, Arewa, Najeriya da kuma Afirka baki ɗaya.
Yanzu kuma bari mu je ga Farfesa Aisha Abdul Ismail domin jin gudunmuwar cibiyar bincike na jinsin bil'adama.
Profesa, takaice a dunkule, kamar wannan kungiya ta STEAM for Women in Africa, kamar kuna haɗa hannu da ita za ku yi wani tsari wanda kuke so a bunƙasa ilimin kimiyya da fasaha musamman kiwon lafiya tsakanin 'ya'ya mata, ta ina za ku bullo?
A'udhu billahi sami'il 'alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wannan taro da muka yi na mata a cikin ilimin kimiyya da fasaha a nahiyar Afirka, wato taro ne da aka shirya shi domin wayar da kai ana ta yi akan harkar ilimin yara mata. To yanzu sai aka ƙara matsa gaba, ilimin yara mata amma a fannin kimiyya da fasaha, kamar yadda nace na wayar da kai ne da kuma fahimtar menene ma kimiyya da fasaha, me kuma mata za su iya yi, samma waɗannan irin aikace-aikace ne za su iya yi, wani irin ɓangarori za su iya karanta har su ma su ba da gudunmawarsu ga al'umma ta fannin kimiyya da fasaha. Kusan dai wannan shi ne mafasudu.
To amma kowace gudunmawa za ku bayar?
Mu cibiyarmu, ta yadda cibiya ce ta nazari da kuma ba da horo a kan harkar jinsi, kaga muna ciki tunda muna kallon jinsi, au mace, au namiji, au yaro, au yarinya, to duk wani abu da zai shafi ɗaya daga ciki ko zai shafi harkar iyali, to muna ciki. Saboda haka shi yasa muka ga haɗin gwiwa ce mai kyau tare da waɗanda suka shirya wannan taron, yanda za mu bunƙasa ilimin yara mata mu kuma ƙara wayar musu da kai akan harkar ilimin fasaha da kimiyya. Kamar yadda ka gani dama muna da wata yarjejeniya tare da Women for Health wanda wani tanadi ne da aka yi shi domin samun mata wanda suka koyi harkokin lafiya wanda kuma za su taimaka su aiki a cikin karkara ba kawai a cikin gari. Yanda in an zo an koya musu an ƙara gogar da su akan harkar ilimin bangaren kimiyya da fasaha to sai kuma a nema musu makarantu inda za su shiga ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan sannan sai su koma gida inda aka fito da su aka zabo su koma su aiki akalla na shekara uku. To kaga duk wannan yana cikin wannan abin da ake yi.
Watakila babban kalubalen da za a ce shine yadda yawanci nazarin wannan fanni yake da wahala da kuma ɗawainiya. Za ki ga akan samu yara masu hazaka musamman mata da maza din amma kuma iyalansu ko iyayensu ba su da ƙarfin aljihun da za su iya ɗaukar ɗawainiyarsu. Ban sani ba tunda kuna aiki da su waɗannan ƙungiya akwai wani tsari ko wani tanadi na musamman ga yara irin waɗannan da akan samu musamman a yankunan karkara ɗinnan da kike magana?
Kamar shi Women for Health da nayi magana suna da tanadi da suka yi wanda sukan ɗauko yaran daga karkara a ga waɗanda suka yi karanci fannin na kimiyya in aka ɗauko su sai an ajiye su ko wata shida ko wata tara ana ƙara goge su sannan sai su sake ɗaukan jarabawa sai kuma a gane me za su yi. Ana taimaka musu sannan ita ma al'umma su tana taimakawa wani da addu'a wani da kowa dai zai taimaka wani ma visiting ne da sauransu
da abin da
ya sawaka. To amma dama kaga irin waɗannan taimakon da waɗannan ƙungiyoyin suke kawowa akwai lokaci ayyadajje ne. To amma alhamdulillah gwamnati ta fara ɗaukan nauyin wannan abun ya shiga cikin abubuwan da gwamnati take na yau da kullum saboda haka makarantunmu na nursing da midwifery da sauransu
kamar ɗalibai za a iya saka su a tsari na scholarship.
Kada na faɗi abin da ba daidai ba. Shi dai shi wannan foundation year program ɗin an saka shi a cikin kundi na nursing da midwifery kuma ana ƙoƙarin zai a ɗauke shi ya zamana in an koya musu lokacinta ya wa'adinta ya ƙare to gwamnati za ta ci gaba da ɗauka an riga an giggina makarantun kuma yana ci gaba. So gwamnati za ta ci gaba scaling up kenan ko?
Wannan mawaƙin ma dai abin da ya ce ai kuma tabbas haka ne tunda shi ilimi aikin ga dukiya ne to lallai. To har yanzu dai ai Amina kin ga masu sauraron mu kada dai su manta suna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na yau da gobe. To yanzu kuma bari mu koma inda Mahmud Ibrahim Kwari ya ainihin tattauna muna da Dr. Maryam Habib.
Sunana Dr. Maryam Habib.
Aina kike?
Nan asibitinmu na nan Murtala Muhammad Specialist Hospital.
Yaushe kika zama dokta?
Na yi shekara ɗaya da rabi daga gama makaranta a nan Bayero Universities muka yi makaranta.
Gashi kamar kin zo kin gabatar da makala abinda ake cewa ko presentation kuma makasudu na yin wannan taron shine a ji daga mutane irinku dan ya zama kamar ana zaburar da yara masu tasowa game da wannan fanni na kimiyya da kiwon lafiya. Me kika ga wa waɗannan da aka tara waɗanda yawancin su na ga ɗalibai ne?
Gaskiya abin da muka faɗa shine ƴaƴa mata suna da komai a tattare da su kasu ce wai ko dan maybe mata ne ba za su iya karatu ba ko kuma ba za su iya shiga wannan fanni ba saboda ana tunanin ko akwai waɗansu wurare na maza ne zalla ko kuma su ga kaman dai ba za su iya ba. So yawanci dai gaskiya abin da na faɗa kenan. Da kuma na kuma faɗa shine kaman in aka duba tsakanin mata da maza akwai wannan bambancin Allah ya halicce mu daban amma yadda Allah ya halicce mu a mata mun iya bada kulawa. Nayi maganan wannan sannan kuma banda
kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake so ma'aikacin lafiya ko likita ya zama yana da su.
Yana da su haka tabbas saboda sai zancen kamar a shi karatun medicine din ma akwai wuraren da kaman zaka ga babu mata da yawa kaman bangaren mata da haihuwa still muna bukatan mata ko bangaren masu aikin tiyata muna bukatan mata da yawa su dinga shiga wuraren.
Kina aiki a asibitin Murtala wadda ake ta cewa yana ɗaya daga cikin asibitoci a West Africa da suka fi kowa yawan jama'a na waɗanda suke ziyartar neman lafiya. Ya zaki bayyana nauyi ko kuma kalubale, da muka ce kalubale challenges na aikin lafiya a kaman asibitin irin na Murtala?
Gaskiya aiki a asibitin Murtala yana da daɗi, amma yana da yadda kace challenges din. Kuma gaskiya ɗaya daga ciki kaman ma'aikatan lafiya muna buƙatar su, muna buƙatar kowa, muna buƙatar mu likitoci, muna buƙatar mu nurses, muna buƙatar kowa da kake tunani a fannin lafiya ana buƙatar shawarar. Yanzu ma ana managing, alhamdulillah ana managing, amma still in za a samu ƙari za mu so haka.
To amma baya ga kalubalen ba ku da yawa, yaya mu'amala da marasa lafiya? Dalili yawancinsu za ki ga galibi marasa ƙarfi ne suke halartar wannan. Wani ma za a rubuta masa magani bai da kuɗin saya da sauransu, wani kuma ba zai je asibitin ba ma sai cutar ta yi mara nisa, wanda ku kuma abin da ba ku so kenan yawanci.
Ya danganta gaskiya. Ana iyakacin kokari, amma ana so still a samu yadda za a yi su dinga samun magunguna a kan lokaci, su samu kudaden siyan magunguna da wannan.
Idan muka zo kan ɗalibai misali, yawanci ana cewa aikin nazarin ko karatun likitanci yana da wahala saboda yana buƙatar nutsuwa, yana buƙatar kudade saboda littattafan ku suna da tsada da makamantansu. Ku kuma gashi abin da ake so a cimma a wannan kungiya ta Women in STEAM for Africa shine a reni sabbin likitoci da sauran ma'aikatan lafiya da ma wato masana kimiyya. Wace hanya ke ganin za a ƙarewa mata a fannin kimiyya nan da kiwon lafiya?
Gaskiya ta faɗakarwa yadda muka yanzu, ta faɗakar da yara haka na secondary school da kuma wanda ba su da ƙarfi a samu yadda za a yi a samu musu ko scholarships haka, wanda an ga suna da ƙoƙari, suna da wannan musamman a wuraren, za a iya ba su scholarship su karatu su dawo su ba wa al'umma ƙarfi.
To har ila yau dai ga Mahmud da Dr. Maria Sidi.
Sunana Dr. Maria Sidi.
Kin gama karatu ko kina yi?
Na gama housemanship dina, wanda shine requirement din ka gama makaranta za ka yi wani year, sannan kuma ina jiran service insha Allah.
Gashi kin zo wannan taro kuma magana ake akan yadda za a ƙarfafa gwiwar matasa, mata, yara su karanci fannin kimiyya. Fannin kimiyya ne ya haɗa da magana kiwon lafiya da kimiyya da fasaha da sha'anin lissafi da sauransu. Ke yanzu kika fito daga makaranta, me za ki iya cewa ya ƙarfafa miki gwiwa ki karanci wannan fanni?
To gaskiya dai tun farko za ka ga sha'awa ne, kana so ka yi karatu, kana sha'awan ka yi, to sai ka fara kawai kai tsaye, da yawanmu ba mu san me yake ciki ba. So sai da muka riga muka fara, kuma sai muka fara ganewa. To a cikin wannan ganewa muna yi sun ke ganewa cewa yana da muhimmanci sosai, karatun likitanci na da muhimmanci sosai, da za ka ga kana taimakon mutane, kana taimakon mata, kana taimakon yara. Za ka je aiki baka san rayuwar wa za ka ceta ba, sai an tashi suka ga ka taimaki mutane da yawa, kana wuce kan hanya baka san wata ba, amma ta tsayar da kai tana gode maka, tana cewa baki tuna da bani ce mama waccan ko ni ce yayar waccan, kin taimaka mana, kin mana kaza. To haka nake, abin yake ƙara shiga raina, nake kuma ji ina kuma so in ƙara yi kuma ci gaba. So abinda nake shawartar sauran ƴan uwana mata shine gaskiya da wahala ba ƙarya. Shiga ciki da wahala, kayi karatun ma da wahala, dole sai an mai da hankali.
Amma me wahalar wai? Kina ta cewa da wahala, shiga da wahala, kana yi da wahala, da me wahalar?
Wahalar shine karatun da yawa tsakani da Allah, kamar abubuwan da ake tattaunawa akai a yau. Akwai su mathematics, akwai su physics, akwai su chemistry, akwai biology. Su kaga wa'annan hudu su ne main abubuwan da ake karanta na farko in ka shiga, kuma su ne abubuwan da mutane duk suka fi jin tsoron yin su, musamman mathematics. Kaga shine yake daukan kamar majority din marks ma in za a ce na jam, kuma shine abin da yawan mutane suka fi jin tsoro. Shi sa nake cewa ba ƙarya da wahala. sai mutum ya sa a ran shi da wahala, amma ba zai iya saboda ai masu yi ma ba kwakwalwa shi gare su ba.
To kawai wahalar dama ta karatun ce kawai, da ana cewa akwai zance kuma na kuɗi da sukuni da wai?
A gaskiya dai ba na karatu ne kadai ba, akwai na tallafi. Zaka ga wasu da yake dai alhamdulillah gaskiya na makaratun a sauƙaƙe yake, kuɗin makaranta ba yawa, amma me akwai littattafai sannan kuma akwai kuɗi na kula da kai. Amma dai gaskiya dai waɗanda muka haɗu da sun kai karatu da su, alhamdulillah gaskiya akwai tallafi da yawa, ba wannan kadai ne wahalan ba, wahalan ma kuma akwai yawa, sai kuma kaman taimako daga ƴan uwa da waɗanda kake zaune da su, wanda su gane cewa ba kana buƙatar lokaci, karatu ne da yake buƙatar lokacinka ka maida hankali. Saboda haka shi ma wannan tallafin idan babu shi yana ƙarawa abin wahala, shi sa wahalan yana zuwa daga fanni ne daban-daban.
Ke yanzu gashi ke sabon likita ce, zaki fara aiki bayan kin gama service da sauransu, akwai abin da kuke cewa speciality, ina ki so ki ƙware?
Eh, to maganar speciality akwai shi a wannan lokacin ne muke tsayawa mu duba mu zabi wanda muke so. To ina nan da ina dudubawa, amma
wayar yanzu baki gama tunanin ina ki so ki ƙware ba a ce consultant ce a kanka zawa?
Eh, to gaskiya dai ina hangen surgery, ina hangen surgery da insha Allah, in Allah ya yi.
Musa ke san surgery, kike sha'awar surgery?
Eh, da yake ka san mutane kala-kala ne, akwai wanda sun fi so su zauna su yi karatu sosai, su zo su ga patient su san me yake damun shi a bashi magani, wasu kuma sun fi so abin da su yi da hannu, ana ganin patient to a san hannu ai abu. To ni na fi sha'awar irin wannan, na fi sha'awar in ga yau an yi abu daban, gobe an yi abu daban, yau ana zaune ana ganin patient, gobe a shiga tiyata a yanka a cire a gyara a dinke.
Amma surgery yana da wahala an ce, kuma za ki duba su kansu surgeons ɗin ma a Najeriya ba su da yawa, musamman Kano, musamman mu zo jinsin ku na mata. Surgeons ƴan asalin Kano za ki iya kirga su da hannunki, waɗanda ni na sani. Kina ganin za ki iya kuwa?
Insha Allah zan iya mana. To abinda muke so mu canza kenan, muna so mu nuna wa mutane cewa ai idan mutum ya sa kanshi insha Allah kuma da taimakon Ubangiji ba abinda ba zai iya yi ba. Kuma muna so a ce an samu mata da yawa kuma a ciki. Da yake yanzu dai consultant guda ɗaya ce a nan a asibitin Malam a fannin surgery, general surgery kenan, ka gani. To muna so a ce mu da yawan mu mun shiga mu canja ka, kuma mu nuna wa masu sha'awa fa za fa su iya insha Allah, kuma Allah ya taimake mu ga iyaka sai mu nuna wasu su ma za su iya insha Allah.
To yau kin ga Amina, wannan shirin namu yau gaba daya likitoci ya gayyato. To masha Allah. To ai kuma Amina ga wata mai niyya kuma da hazaka wadda ita kuma kokarinta ta kai ga wannan gurbi na zama likita. Bari mu ji daga gare ta ita kuma.
Malama sunanki?
Asiya Sufiyan baba.
Ki makaranta ki?
Al-Azhar School Kano.
Ajin kina?
SS3 yanzu muka gama.
Wanne fannin kika karanta?
Science.
To yanzu kin gama secondary za a ce ko kin ko dab kike da ki gama ko?
Ko mun gama ne ku gaba daya, so yanzu graduation kawai rage.
Me kike so zaki karanta in zaki tafi jami'a?
Medicine insha Allah.
Fannin likita?
Eh shi.
Me yasa kike sha'awa ki karanta aiki ne?
Saboda in taimaki mutane, saboda da yanayin rayuwa yanzu babu likitoci mata ba a taimaki rayuwar mata ma da abubuwa su shasa.
Amma kuma fa ana cewa aikin likita fa yana da wahala?
Eh insha Allah za mu yi nasara da taimakon Allah.
Kina ganin zaki iya kuwa yadda za a shekara da shekaru ba a gama ba?
Insha Allah.
Me yasa kike ganin cewa zaki iya zama likita?
Eh, saboda akwai support na iyaye, sannan kuma da addu'a da taimako da ƙwarin gwiwa da hard work da zai sa tun daga secondary school mun samu irin wannan madagi da abinda muke so mu sa a ran mu. Insha Allah nan magaba za mu ci gaba da haka.
Na san sadda kina makaranta kin da kin ce science kika karanta ko?
Eh.
Akwai chemistry, physics, biology da sauransu. Wanne kika fi yawa?
Maths da physics. Na fi son su gaskiya. Amma duka dai ma na iya, amma dai na fi son maths da physics.
Me yasa kika fi son maths da physics?
Ina son saboda ina son calculation sosai. Zan iya daukan many hours ina calculation.
In calculation ne zaki?
Eh, sosai. Karatun ma zan yi amma na fi son calculation gaskiya.
Yanzu kin ce kina so ki zama likita. Ta ina zaki fara? Karatun daga yanzu kin ji lakcoci da aka yi, yadda wahalhalun da ake sha da kalubale da ake sha na
kafin a zama likita. Ke ta ina zaki fara?
To yanzu dai muka shiga jami'a dai tun daga nan zamu fara daga nan zamu dinga neman shawara ma nan gaba da mu inda suka shiga harkan da mu samu mu ci gaba sannan da karatu ai karatu yadda ya kamata mai da hankali insha Allah zamu yi nasara daga nan.
Likitoci masu kulawa da lafiyarmu masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Das da injiniyan mu na yau Mr Joseph tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da wannan shirin Yusuf Aliyu Harande ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
badan kudi suke ba badan budai yabo ba badan budai yabo kullun waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu naga Allah rabbi.